C'était RM Show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Tarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 7 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Garba.
Ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai?
Sai a biyo mu domin jin wannan amsa da ma sauran amsoshin tambayoyin da shirin zai ansa a yau. Muna kuma tafe da shirin zauren VOA daga Maradi ta Jamhuriyar Nijar tare da Madina Dauda.
Allah ya mana wani nasibi ko in ce wata ɗaukaka da daraja ta musamman. Da an ce wannan ɗan jarida ne, to ana kallon ka da mutunci da kima.
Sai a kasance da mu a cikin shirin, to amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Iyalan wata ba'amurkiya kuma yar Turkiya da dakarun Isra'ila suka harbe har lahira a ranar Juma'a a wata zanga-zangan nuna goyon bayan Falastina a yammacin gaba kogin Jordan, sun buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa a yau Asabar. Suna zargin sojin Isra'ila da kisa na zalunci. Fadar White House ta ce ta damu matuƙa kuma ta yi kira da a gudanar da bincike. Aisinu Izzi-Igi, mai shekaru 26, wadda aka bayyana a matsayin yar fafutuka, an harbe ta ne ba tare da wata barazana ga sojin Isra'ila ba, kuma a cikin kwanciyar hankali bayan aron gama farko, a cewar shaidu. Iyalin Igi a cikin wata sanarwa da suka fitar ta ce sojojin Isra'ila sun ɗauke ta daga rayuwarmu ba tare da wata bukata ba, ba bisa ka'ida ba, kuma cikin tashin hankali. Al'ummar Algeria sun fitar rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da kuma tantance wanda zai shugabanci ƙasarsa ta arewacin Afirka mai arzikin iskar gas. Shekaru 5 bayan daga zangan neman demokaradiyya ta sa sojoji suka hambar da tsohon shugaban ƙasar bayan shafe shekaru 20 yana mulki. A ranar Asabar ne ake saran shugaban ƙasar na yanzu Abdulmajid Tabmon zai yi nasara akan ɗan takara biyu. Tambayar ta ainihi ita ce fitowar masu jefa ƙuri'a. Domin tabbatar da sahihancinsa, Tabon ba wai kawai yana fatan samun nasara ba, har ma ya zarci mafi karancin fitowar masu kada ƙuri'a, wanda ya kawo cikas ga nasararsa ta farko a shekarar 2019. Ana sanin cewa wa'adi na biyu na Tabon zai ƙara dagula ƙarfin masu riƙe da madafin iko a Algeria. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga ne suka fantsama kan titina a fadin kasar Faransa, suna mai da martani ga kiran da shugaban jam'iyyar masu ra'ayin ƙauyeyi wanda ya suka a zaben shugaban kasar na sabon Prime Minister Michel Barnier. Zanga-zanga kalubale ce kai tsaye ga matakin da shugaba Emmanuel Macron ya dauka na ƙetar Prime Minister daga masu sassaucin ra'ayi bayan wani zaben yan majalisar dokoki da aka gudanar a watan Yuli. A bangaren masu sassaucin ra'ayi, musamman jam'iyyar Faransa Ambaud na kallon ra'ayin baniya na masu ra'ayin mazan jiya a matsayin kin amincewa da sakamakon zaben. A birnin Paris, masu zanga-zanga sun taru a Palace de Bastille a ranar Asabar, kuma tashin hankali ya tashi yayin da 'yan sanda ke shirye-shiryen tunkarar duk wani rikici. Hukumomin kasar Vietnam sun ce mahaukacin guguwar yaƙi ta kashe akalla mutane 4 tare da jikkata 78 bayan da ta afka yau Asabar a arewacin kasar. Guguwar wadda jami'an binciken yanayi na kasar Vietnam suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin guguwar da ta fi ƙarfi a yankin cikin shekaru 10 da ta wuce, ta taso zuwa kasar da ke kudu maso gabashin Asiya bayan da ta yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu kusan 100 a lardin kasar China na Hainan. Tun farko dai gwamnati ta fitar da sanarwa da dama, kuma an kwashe waɗanda ke fama da ambaliyar ruwa ko zaftarewar ƙasa. An rufe filayen tashi da saukar jiragen sama guda 4 da suka haɗa da babban birnin ƙasar na Hanoi da kuma birnin Haiphong. Mahaukacin guguwar yaƙi ta sauka a lardin Quanning da Haiphong da ke gaɓar tekun Vietnam ɗauke da iska mai gudun kilomita 149 cikin sa'a guda, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito. Kafin saukarta, wata iska mai ƙarfi ta kakkaɓo wata bishiya, inda ta kashe wata mata a Hanoi, babban birnin ƙasar, kamar yadda kafin ya labari na kasar suka fada a yau Asabar. Da ƙarshe fafarin Faransa ya ziyarci Papa Gini a yau Asabar inda ya kira da a samar da dimbin albarkatun ƙasa don amfana dukan al'umma. Da bukatar samar da sauyi na siyasa a ƙasar da dama ke ganin ana saciwa ko albazaranci da dukiyarsu. Da yake magana da shugabannin siyasa da na kasuwanci fafarin mai shekaru 87 da haihuwa. Da ya ba mai karɓi bakoncinsa cewa suna da albarkatun ƙasa da suka haɗa da zinare ta gulla da iskar gas da katako. Amma ya ce dubin da batar dalar Amurka da ake samu daga aikin haƙo ma'adanan na buƙatar su amfani fiye da wasu ƙalilan daga cikin al'ummar ƙasar miliyan 12. Waɗannan albarkatu Allah ne ya samar da su ga ɗaukacin al'umma, in ji fafarin Faransis.
Karshe da harshen aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba. Amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗayan? Ko menene alfanun tsarin? Mai tambaya mai nasara Nasarawa Funtuwa. To idan mai tambayar Malam mai nasara Nasarawa Funtuwa na saurare, ga ansar da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce:
Jama'a assalamu alaikum, masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai ɗaya. To da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai ɗaya. Takardar kuɗi ta bai ɗaya takardar kuɗi ce wanda ƙasashe daga biyu zuwa iyaka yadda halin ta kama za su haɗa kai da niyan yin amfani da takarda guda na kuɗi guda ɗaya. Wato idan muka misali ƙasashe guda biyu ne, ɗaya kuɗin ƙasa a cikin biyu ɗin za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi, amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka ƙasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki a kai. Misali Najeriya da Nijar su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kuɗi na bai ɗaya. Za a yi amfani da naira ne koko saifa da Nijar ke amfani da shi. Ita takarda kuɗi ta bai ɗaya yanki gaba ɗaya suka iya amfani da shi. Inda ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya, kusan duniya ma su amfani takarda guda ɗaya wanda zai zamana ko ina ka je a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye. In za a yi tunawa, ƙasashen Turai sun yi wannan a 1999 sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai ɗaya da ake kira euro. Duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan ƙasashe sun kai guda uku ba su yarda sun shiga tsari na euro ba. Ƙasashe kamar Birtaniya, Denmark da ma Greece. Amma zuwa 2004 kusan ƙasashe na Turai gaba ɗaya sun shiga aiki da euro. Euro ya daidaita kudaden ƙasashen Turai wanda kusan dukkan ƙasashen Turai idan ka shiga za ka yi sayi abu da euro. Takardar kuɗi ta bai ɗaya tana daidaita farashi. misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kudi daya farashi da ka samu a kasa a shine farashi da zaka je ka samu a kasa ba a yankin Afrika ta yamma an so a irkiri takarda kudi ta bai daya wanda ake kira aka saka lakabawa suna eco amma dai karshen takardar kudin zai jingina ne ga saifa ne yake yawancin kasashen a kasashe ne wanda Faransa ta yi mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardar kudi ta bai daya kusan saboda bambanci na tattalin arziki tattalin tattalin arziki na kasashe wannan kasan ya ci wannan kasan tattalin arziki yawancin in an maida abun daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden kasa mai karfin tattalin arziki ta kai shawuya wajen gurin kasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki mu kada mu dauka misali petrol na Najeriya in an kawo takardar kudi ta bai daya yadda zaka sayi petrol a ce naira 200 ko 300 a Najeriya to dole haka za a sayi da ita a Niger haka za a sayi da ita a dukkan kasashe ta Afrika ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan kasashe kamar su Najeriya ba sa marmarin saurin yadda ai amfani da kasa tun takardar kudi ta ECOWAS da ake kira ECO takardar kudi ta bai daya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayanin tun dazu da Hausa ba to amfanin manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yadda za su yi amfani da shi su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan kasan zaka sayi abu da kudi da aka yadda doka yanzu a ce an yadda za a amfani da takardar kudi ta bai daya a Afrika ta yamma kamar yadda nayi magana daga ba a baya mutum a ce naira ita ce kudin da aka yadda za a aiki da shi to da naira na Najeriya zaka je Niger zaka je Benin zaka je Burkina Faso zaka je Côte d'Ivoire Togo duka ka je ka sayi abu zaka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda zaka saya a Najeriya naira ta zama kudi da idan ka je ba sai ka canza ba baka bukatun canji kai tsaye zaka je ka sayi ko sai a Ghana da naira kai tsaye zaka je ka sayi a duk abin da kake so a Niger da naira shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita din to takardar kudi tsari na takardar kudi ta bai daya tana da amfani amfana da amfanin muhimmanci riba dewa ga kasashe da suka yadda shi a duk mawaka mamman shata yana cewa a wani wakar sa yawan mutane sune kasuwa yin amfani da takardar kudi ta bai daya yana kawo yawan mutane ya fadada kasuwa misali lokacin da kasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardar kudi ta bai daya ta euro ainihin kasuwa ta yin turai an kimanin kimanta cewa mutum miliyan 200 ne shekaru 5 daga baya da aka kara fadadawa kasuwa ta karu zuwa miliyan mutane miliyan 300 daga miliyan 200 ya koma miliyan 300 yawan mutanen Najeriya mu dauka yanzu miliyan 210 yadda ake cewa mutanen Niger sun kai miliyan 20 zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kudi ta bai daya duk mutanen Najeriya da mutanen Niger kasuwar ya zama daya katara kuma duk mutanen Senegal duk mutanen Afrika duka a taro da Afrika ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa ne mutane kusan miliyan 300 jijirila ashi kenan ya fadada kasuwa maganan ka je ka ce sai kai canji kamun ka sai abu ya bazama babu zaka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki gujen wahala na canje kudi a wani kasa kamun ayi abu ya bukata farashin ko za su daidaita. Na bada misali, idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai daya ake amfani da shi a Afrika ta yamma, ko ko mu ce Najeriya da Niger kawai, ba a ce dama amfanin a ce za a yi fasfori na tsirin nai kamar su fetur, kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Niger, don ne ne takardar kuɗin ya riga ya daidaita farashi, farashin zai zama daya, ba zai zama ka sayi abu a Najeriya 10,000 ka je Niger ka je ka sayi shi 10,015 ko 20,000 ba, a'a farashin zai zama daya, tun daga daman takardar kuɗi daya ake amfani da shi. So wa'annan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen hada dai takardar kuɗi ya zama ta bai daya, duk da dai akwai amfanoni da yawa, akwai kuma matsaloli. Matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu karfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi, wanda kuma lallai shi ne ma yasa a lokacin da aka yi a ƙasar Turai, ƙasashe kamar su Ingila suka ƙi shiga cikin abun da wuri, ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can Turai, zai zama na za su kamar za su irin wahala dai akan tsarin. So waɗannan dai so su da dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya, zai ba mai tambaya dan haske akan tambayansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong, da wakilin mu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado, da producer mu Dadi Balawe, da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
An gaida Ibrahim Garba, masu sauraro a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da zan ja gefe in bar ku da Madina Dauda a shirin mu na zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maradi a ƙasar Nijar, inda muke tattaunawa kan gidajen rediyoyi masu zaman kansu da yadda suke gudanar da ayyukansu a halin yanzu da ƙasar Nijar ke ƙarƙashin mulkin soja. Mahalarta zauren Basir Sa'idu da Yunusa Himmo da Hajara Haruna da kuma Abdu Danneto za su yi ƙoƙarin ba da mafita inda ake ganin akwai buƙatan haka. Bari mu miƙa ku ga Basir Sa'idu.
To ya kamata su duba su gani yanayin da muke ciki. Mu idan muka duba ta fuska daya, Allah ya mana wani nasibi ko in ce wata daukaka da daraja ta musamman, da an ce wannan dan jarida ne, to ana kallon ka da mutunci da kima. Zaka ga zuwa kofar office din wani ba ko shagon wani haka da sauransu, mu je mu kai kukanmu da sauransu irin wani a talafa mana, saboda mu kanmu muna ji a cikin mu zubar da mutuncin mu ne da mutuncin aikin mu, ba ma yi kokarin yin wannan. To kenan ku har tun da ba ma iya yin wannan
a tana
ba wai sai mutum ya mutu ya mika hannu ya ce taimaka min zaka taimaka mishi ba, shi taimako ya fi lada da alfanu
ko da ba na kuɗi.
Ka ba wa mutum a lokacin da baya tsammani ba sai ya tambaye ka ba. Kenan ina kira ka su ƴan kasuwa da duk wasu masu hannu da shuni da waɗanda suke ganin za su iya taimaka.
Kasan akwai waɗanda suke kallon ma da an ce kai ma'aikatan rediyo ne kai, wannan ya yi ƙarfin kaza. Wannan magana dai ta bayyana, mu ma ƴan adam ne kamar kowa,
ba sai sun ɗau kuɗin sun bamu ba ko sun bamu wani abu
ai ta zo shi
a yi shi a tsakanin mu musu aiki aiki siyar da mu rinka yi musu aiki
da ce sun bari kwata kwata ko babu tallafin
su rinka labewa da yanayin da ake ciki siyar da su rinka yi mana aiki
su rinka in suka yi haka rinka mu sun yi taimako
yawa ni abin da nake nufi kenan wannan kuma wani ba da zakado wannan wani abu ne daban ya danganta da kusancin kai dan jarida da wancan alhaji da wancan mai kuɗi da sauransu ni manufata anan shine siyar da
aikin
aikin tare da mu suna ba mu tallace tallace kuma muna samu kuɗin akan
ko da ma misali ba dan zuwa cin riba ba da a ce sun bada kyauta din in an yi talle wata ran za su amfana
masha Allah to ni wannan shine abin da nake tafi muka tattara hankalin mu wuri guda akan wannan muka rike junan mu matsalar kowa da kowa ta shi ce kuma mu taru mu nemi matsala
kana ganin kamar yanda ka fayyada labaran suke da yawa idan za su samu alƙibla gwada wani rikon sakai na kashin kamar yadda Ibrahim na nagarta ya faɗa ba za a yi shi ba
gaskiya ne wannan
ngode
Hajara Haruna a jarida Radio Liberté a nan jihar Maraki
Hajara Haruna menene ƙarfin gwiwarki ga sauran yan jarida masu tasowa duk da damun kowane irin aiki idan yanayi ya zo shekara ba ta gane shekara abubuwa suna canzawa me za ki ci ga al'umma na tsariki domin cimma nasara komai zai wuce an sani
masha Allah na ji daɗin wata tambaya da kami ne saboda abu ne wanda yake dan cimma tuwo a ƙwarya sai ka ga mutum ya jima ga ya dan koyi aikin shi ana dan alfahari da shi kuma sai ka ga mutum ya kasa jurewa ya karkata wani wuri kama ya bar jaridan ma kwata-kwata to ni babba abin da
saboda rashin abinda
ma nake sa ma kaina sai in yi dibin kaman mutum da ma ya zo shi ko dan neman wani abin duniya ba dan aikin bane ba tunda shi wanga aikin daraja ke gariya ko baka da kudala wallahi akwai nuri ga ta sai an kalle ka da daraja to wannan duk abin duniya a maida shi baya an san komai lokaci ne kuma duka abin da Allah ya daidai ne kenan ga wanda suke su wara ka koyi aiki kuma ka karkata ka ce ka yi wani samun kudala barin karkata ta yi
baka hankali ba in ka yi wani wajen ma dukkan waje ce
ban da ba tabbata ne ba ka ko daga radion ka wata ka koma tar ni na imani da Allah duk radioyin yanzu nan maradi na san kauta da wata radio in ka kai wata radio matsalolin da iri
ɗaya canza wurin aikin ma bai da
to ni magana da nake kaman wanda ma zai bar ma jiri da gaba ɗaya ai akwai su da yawa wanda ka koyi aikin ka ni ba abin da ma nake samu bar in canza aiki abubuwa da yawa suna ta faruwa kuɗin wasu aiki muna yi ko yanzu ma cikin sanar da muke amma babu abin da muka su dinga tunani mai tsawo irin wanga ka fara aikin jarida shakin jarida daraja ke gare shi
mun gode Hajara Haruna dan jarida malam Inusa na tsoho ku hukumar CSCONC a halin yanzu al'umma ma'aikatan radioyi da ma shugabannin su hada ƴan kungiyar farar hula kashi abinda suka ci kun san me za ka kara ba daga cikin waɗannan dumumuwa ko kuma wani sako naka kafin mu rufe wannan shiri
da wannan suna da wanda ana cewa ga turanci convention collective saboda wannan doka shi ke kulawa duk abin da ɗan jarida ya kamata ya samu kun san Niger da yawanci biyan mutum daga degree shi to wannan dokan gwamnati na bisa kan sada shi ne wannan juyuli muke yan Allah ya kawo shi kenan yanzu in suna da hadin kai ya kamata sai su gani wanda suna gaba a jara musu takardar nan kahin wani mulki yazo a ce wannan convention collective ne za a yi sinyan su mu ko ta mu ONC deja ONC sun yarda da komai da komai yanzu magana yana gare su kamar wanda suka wanda suke da radio din wanda na cewa PDG su ne ba su sa hannu ba har yanzu in dai sun sa hannu ministry ya sa hannu kenan duk wanda yana cikin jarida an san yanzu yana samu albashi wanda yana
biya mashi bukata
bukatun shi na haya da mine da sauransu to bacci da wannan akwai wani magana da na cewa kadda la presse abun da yana sa a ce yan jaridan nan gwamnati ya yarda da shi to kamar yanda Ibrahim yake yanzu kun ga ji jiya mulkin nan ya kai shekara da yawanci katutukan nan sun mutu
sun kare
sun lokacin su ya ida saboda yawanci shekara biyu ne mutane suna zuwa wajen mu suna aje sabon dosi suna so a sake musu amma har yanzu ba mu da wanda ya kamata ya sa hannu bisa kan katutukan nan kenan har yanzu wannan kiran mu ne zuwa wanda suna da iko in sun samu dama su gani yanda za a samu mafita amma bankin da wannan akwai abun da ana cewa taimakon gwamnati kaman da turanci fonde da la presse wannan kowane shekara ne turi judi wanda yana ya bi doka yana da kat na presse kuma yana da wanda ana cewa kat von kat national de securite sociale in suna da wannan da contrat radioji ana ba su wani abu dan su ma su zo su taimake su ma'aikatan amma tun da aka yi juya mulki nan hal yanzu tun shekara ina gani development har zuwa 2024 yanzu nan ba hidin musu ba kuma dole ne sai an sa sabon president sabon kungiya na ONC saboda hannun su ne tarayyar su za ku din nan su ne za su rarraba su wanda suka bi doka da wanda suka ci shi dai ne magana ta da nasun ga muku
to mun gode malam Inusa Himo kenan na kungiyar da ke kula da kafar yaɗa labarai masu zaman kanta na gwamnati wato ONC a halin yanzu
abudan ne to na kungiyar hola hola ta kodaye jihar Maradi
malam Abdu kamar yanda sauran al'ummar wannan zauri na BOA suka yi bayani duka dai ɗan magana suka ce bori ɗaya ne ake wasahi a hita daga cikin halin matsi na wannan yanayi da muke ciki daga lokacin da juyin mulkin ga yawa kana zuwa yanzu da abubuwa suka canza me zaka ce game da abubuwan da sauran al'umma suka yi bayani akai
to na farko dai ni dai ina masa godiya su ɗan jarida saboda ta hanyar su ta hanyar kawo watsa labaran su wani yana jin dan ne to bai taba ganin shi ba amma ya san shi ga labarai sai an gaba ne yace da kai ne dan ne ta to ina musu godiya saboda haka na biyu wannan rashin haɗin kan da suke gani muna fatan cikin wannan lokaci su haɗa kansu
ya tabbata
idan in ba su haɗa kansu ba to har abada ba su saboda kun san in aka ce ana wanga zaman na transition to sannan ne duk wani abu wanda ke lalatacce ake gyara shi duk wani abu wanda aka sani wanda bai da kyau yanzu ne ya kamata a yi gyara shi in aka wuce wannan lokaci dan siyasa bai yi shi shine na biyu sannan na uku duka irin tahiyar da wanda suka san suna so nan gaba ta su ta zama to yanzu ne ya kamata su yi nazari kamar wannan zaman da suke ya kamata daga nan Maradi su yi zama su haɗu duka irin matsalolin su kuma su yi sai kwaɗa irin yadda suke ganin za a gyara matsalolin in suka fara suka tace su tura mana ya mai su ma duk ko ina a yi sai a tattara wuri guda sai a yi gyaran saboda in jarida ta gyaru to komai ya gyaru
da wannan nazari kan gyaruwan aikin jarida da Abdu ɗan Neto ya yi za mu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu da ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce take cewa mu kasance lafiya.
An gaida Madina Dauda sai a tara a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na zauren VOA da wannan kuma muka zo gaba ta karshe wato labarai a takaice.
Iyalan wata Amurkiya kuma ƴar Turkiya da dakarun Isra'ila suka harbe har lahira a ranar Juma'a a wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falastina a yammacin gaba kogin Jordan sun buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa a yau Asabar. Suna zargin sojin Isra'ila da kisa na zalunci. Fadar White House ta ce ta damu matuƙa kuma ta yi kira da a gudanar da bincike. Aisinua Izzi-Igi, mai shekaru 26 wadda aka bayyana a matsayin ƴar fafutuka, an harbe ta ne ba tare da wata barazana ga sojin Isra'ila ba kuma a cikin kwanciyar hankali bayan aron gama farko a cewar shaidu. Al'ummar Algeria sun fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da kuma tantance wanda zai shugabanci ƙasarsu ta arewacin Afirka mai arzikin iskar gas shekaru 5 bayan zanga-zangar neman demokaraɗiyya ta sa sojoji suka hambar da tsohon shugaban ƙasar bayan shafe shekaru 20 yana mulki. A ranar Asabar ne ake sa ran shugaban ƙasar na yanzu Abdulmajid Tebboune zai yi nasara akan ƴan takara biyu. Tambayar ta ainihi ita ce fitowar masu jefa ƙuri'a. Domin tabbatar da sahihancinsa, Tebboune ba wai kawai yana fatan samun nasara ba, har ma ya zarci mafi ƙarancin fitowar masu kaɗa ƙuri'a, wanda ya kawo cikas ga nasararsa ta farko a shekarar 2019.
To masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa a madadin Sarki Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Fiona Nandudu da ta bada umarni sai injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharifi muku fatan alheri da fatan za a waye gari lafiya. Sai da safanku.